بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر بيو غوتن ربيعون الأول هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دائر داريه دودا أربعين ديدي دا غوما غوتن شاة دايا شكرا ميلادية تدبو بيدا غوما شاة قوس wannan shine kaset na 34 cikin jeren gir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shaykhul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyyah al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar mu'amalantar nasoshi na alqur'ani mai girma da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke magana akan sifat da sauran matsaloli dake da alaka da haka. Ibn Taymiyyah ya shiga cikin wani tattaunawa da yake yi karkashin littafin Ar-Risalatul Qushairiyya na Abul Qasim Al-Qushairi, a inda yake kawo mana maganganun Abul Qasim Al-Qushairi kuma yake yin warwara a kansu. Za mu tashi inda yake cewa thumma zakara anhum fil imani kalimataini yadullu bihima ala anna al-imana indahum mujarradu tasdiq. Sannan sai Abul Qasim Al-Qushairi ya ambaci wasu maganganu guda biyu daga As-Sufiyya waɗanda suke nuni zuwa ga cewa shi Abul Qasim din yayi kokarin kafa hujja da waɗannan maganganu domin ya tabbatar da cewa imani a gun sufaye mujarradu tasdiq, ma'anarsa kawai shine tsuran gaskatawa. Walaysa hadha madhhabul qaum, Ibn Taymiyyah yace wannan kuma ba shine mazhabin su ba. Ba mazhabin su bane fadan cewa imani gasgatawa ne kawai. Bal huwa alladhi hakahu an al-Junayd. Hasali ma shine abinda ya hakaito daga al-Junayd. Faqala yace wa qala al-Junayd. Junayd yace at-tauhidu ilmuka wa iqraruka bi anna Allah fardun fi azaliyatihi. Tauhidi shine ka sani kuma ka furta ka yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya ne a cikin azaliyarsa, a cikin asalin wala shay'a yuf'alu wala shay'a yaf'alu fi'luhu, babu kuma wani wanda ya isa yayi irin aikin da Allah yake. Wa qala Abu Abdullah bin Khafif, haka malam Abu Abdullah bin Khafif shi ma yace al-imanu tasdiqul qulubi bima a'lamahu al-haqq min al-ghuyub. Imani shine zukata su gasgata abinda Allah ya sanashe su na gaibu. Malam yace wa hadhal madhkuru anil Junaydi wa ibn Khafif hasanun wa sawab. Wannan magana da Al-Qushairi ya kawo daga manyan malamai na Sufiya su Junaydu da Muhammad ibn Khafif, Abu Abdullah ibn Khafif, yace wannan magana ce mai kyau kuma daidai, lakin lam yadulla ala anna a'mal al-qulubi laysat min al-iman, sai dai zancen baya nuni zuwa ga cewa ayyukan zuciya ba imani bane. Thumma zakara anhum fi mas'alati al-istisna fi al-imani shay'an hasanan. Baya ganan kuma sai Qushairi ya ƙara kawo wani zance daga Sufiya akan hukuncin al-istisna fi al-iman. Zai zo can gaba zai mana bayan ya kawo wannan maganganun kamar yadda aka saba, zai zo da kanshi ya warwara a kansu. Amma a takaice akwai mas'ala sananniya a gun malamai ta al-istisna fil iman, ita ce yake ishara anan, shine ina hukuncin mutum ya ce ana mu'minun insha Allah. To sai aka samu mazhabi aƙalla guda uku na farko akwai wanda suke ganin cewa wannan sabanin yana komawa ne zuwa ga asalin sabanin da aka yi akan me ma hu haqiqatul iman shin qaulun ne wa amalun wa iqrar kamar yadda ahlus sunna suke fada ko ku kawai gazgatawa ne a zuciya kamar yanda yake a mazhabin murji'a ko makamantansu to sai aka samu suna cewa wajibi ne mutum in yazo fada yace ana mu'minun insha Allah in bai fada haka ba ma suna ganin ya yarda wannan akwai yan kullabiya sune masu fada haka da wasu daga cikin shafi'awa akwai kuma waɗanda suke ganin wato haramun ne ya fada haka idan ya fada haka to kaman bai gaskata imaninsa ba kenan yana shakka kenan sune hanafiya da murji'a da jahmiya sai kuma mazhabi na uku masu ganin cewa akwai sanda ya halasta ka iya fada ko kuma sanda bai halasta ka fada ba shine mazhabin ahlus sunna cewa ana iya fadin ana mu'minun ay istisna'i ko ana mu'minun babu istisna'i gurgurdan hali istisna'in yana zuwa ne da itibari kamalil iman wa nafi tazkiya dan mutum in ya lura da cikar imani da kuma ya korewa kanshi yaban kansa wala tuzakku anfusakum fala tuzakku anfusakum to sai ya ce ana mu'minun insha Allah ya wakkala komai ga Allah kenan ina fata mun fahimci wannan idan kuwa to ta nan ya halasta idan ko ta fuskar shakka ne to nan bai halasta ba idan mutum yana so ya fada dan ya bujiro da shakka to sai ya guji wannan zai zo ya fada mana a gaba cewa an hakaito ma daga malaman cikin salaf kamar Abdullahi dan Mas'ud da ɗaliban makarantarsa su Abu Wa'ilin da su abin nan baya ga Abu Wa'ilin da sauran ɗaliban makarantarsa su Aswadu dan Yazid su Alqama ibnu Qaisin da makamantarsu duk suna yin istisna'i su masruq suna cewa ana mu'minin insha Allah zai zo ba mu labarin wannan hikaya tana nan a cikin littafin kitabul shari'a na al-ajuri da wasu littafai na sunna sun ruwaito ta to wannan mas'ala ita ce yake bujurowa ana akwai malam Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr ya da littafi mujalladi guda sunan shi ziyadatul imani wa nuqsanihi wa hukmi al-istisna'i fi mujalladi haka kamar shafi 600 kuma kamantansu yayi tattauna akan kusan ya tattara dukkanin bayani da tattaunawa akan mas'ala wallahi daru almuhim ya kawo wannan magana faqala sai kuma yace qala abul abbasi as-sayyari malam abul abbasi as-sayyari yace ata'uhu ala nau'aini bayar da abu da Allah yake wa mutum ya baka ilimi ko sarauta ko karfi ko dukiya ko duk wani abu a duniya da ake ganin shi a matsayin daraja wanda mutane suke takama da shi a matsayin daraja to idan Allah ya baka shi iri biyu ne akwai karama wastidraj akwai wanda Allah zai baka ne dan girmamawa akwai kuma wanda Allah zai baka shi ne dan ya maka talala ya zo a cikin hadisi na Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda idan kaga Allah yana baiwa bawa minad dunya abun duniyan nan ala ma'asiyati kuma kaga bawan saban Allah yake ma yuhibbu Allah yana bashi abun da yake so manzo Allah yace fa inna ma huwa sidraju to wannan ka san talala ce Allah yake mishi Allah ka tsire mu sai manzo Allah ya karanta aya fadin Allah falan ma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in yayin da suka mance da abinda wato mantuwa anan suka kibin abinda Allah ya daura musu na shari'a sai Allah ya ce sai muka bude musu kofar komai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisu sai da suka ainihin wato shiga cikin alfahari suka sakankance da abinda aka basu sai muka musu kamu nan lokaci guda sai ga su sun shiga cikin dimuwa wannan hadisi ne sahiha al-Imam Ahmad ya fitar da shi a Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba ta 413 to haka ake lissafa matakai na abinda Allah yake ba mutane na daraja iri daban-daban kamar yadda suke lissafawa Ibn Qayyim ya lissafa mataki har guda 6 mataki na farko na falala da Allah yake ba mutum ita ce mu'jiza wacce ke tahowa tare da annabta Allah ya ba mutum annabinsa ko manzansa khawariqul ada abubuwan da suka saba ba abin da aka saba gani dukkanin annabawa Allah yana ba su gurgudan abin da ya ga damar ya ba su wanda zai taimake su wajen muqawamanta da yin fito na fito da kafirai kamar yadda aka sani to waye ga mu'jiza kuma akwai abin da suke ce ma al-irhas al-irhas shi ma khariqul ada ne wanda yake faruwa ga annabawa kafin a fara musu wahayi kamar irin abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na tsaga mishi kirjinsa na haihuwarsa da aka ce an ga haske hauri kaza ga sanan iri daban-daban ga hadisi da Imam Muslim ya fitar Bukhari ma ya fitar da shi wanda Umar dan Khattab wata rana yana halifa kamar yadda dan sa Abdullahi yake ba da labari yace Umar da wuya yace ina zatan abu kaza kaza ne kaga kuma abin bai zama haka ba sai wani mutum ya wuce bayan mutumin ya wuce sai Umar yace a dawo min da mutumin nan ina zatan wannan mutumin ko dai yana kan addinin mutanen shi har yanzu maguzanci kenan ko kuma ya taba yin bokanci aka ji aka dawo da shi da aka dawo da shi ya yake cewa ni yanzu ina musulmi ya Umar zaka min wannan zatan ka ce wai ina har yanzu ban musulunta ba na musulunta yace to amma ka taba yin bokanci a jahiliya yace kware na taba yi yace to bani labarin abu mafi ban mamaki da ka gani a tare da aljininka wanda kake bauta ma sai yace wata rana yana cikin temple wurin da suke yin bautar abin nan kasuwa ta wannan temple din sai ga aljannat ta zo a guje tana ce mishi mu aljanu mun shiga uku mun lalace an tushe ko ina ana ta kaza tana ba shi labarin irin abubuwan da Allah ya ba da labari na toshe sama na toshe wato jin sama da aka wa aljannu yake cewa ba aljuma ba ko sai aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wannan sune irhasat wasu tanaje da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yi mishi shimfida akan annabtarsa to shi ma wannan ya daga cikin abin nan kyautar Allah sannan akwai karama wanda yace Allah yake ba masoyan shi ba tare da sun yi iddai ba ya ba su wasu khawariqul ada ko gamdakatar ko kuma mauna taimakon Allah Allah yakan taimaki bawansa musulmi ko mumini akan wata larurarsa ya samu waraka akan wannan larura ta rayuwarsa ko lafiyarsa ko iyalinsa ko ya tsira daga wani sharri ko wani mutuci tsirar da zata bada mamaki ko ya samu wani taimako akan wani bashi da ya mishi katutu ko wata cuta da ta addabe shi duk wannan ana ce mishi mauna ne bai kai a kira shi da suna karama ba domin shi mauna yakan zo ne bayan mutum ya shiga cikin bukata kuma ya nema ko yayi addu'a yayi tadarrui zuwa ga Allah karama kuma takan zo ne sudufa ba tare da ma mutum ya sani ba sannan akwai kuma ihana to shine wannan na ƙasa da karama shi ihana yakan faru ne khawariqul ada amma a hannun wani batacce kuma abin da ya dinga faruwa da Musailamatul Kazzab sai Allah ya wulakanta shi yana ganin kamar karama ci gare shi amma wulakanci ne domin aqibatul amr nashi zata zama wato mummuna sai na ƙarshen su shine istidraji shine wanda aka ambata anan wato wanda Allah yake yi ma bawa makaru kamar abin da zai faru da dujal wannan da zai zo ƙarshen duniya zai dinga yin abubuwa na tada matattu zubar da ruwan sama kaza da kaza da kaza irin abubuwan da annabawa ne suke yi manya irin su Annabi Isa amma istidraji ne domin yana kan sabo ne na Allah subhanahu wataala yana kan kafirci da bata to dai wannan haka malamai suke kawowa dan fassara wancan hadisi da kuma wancan aya fadin Allah falamma nasu ma zikru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baktatan فإذا هم مبلسون الله وبنجي يكوتا مالن يچي قال ابو العباس السياري اطاؤه على نوعين ابوند الله يكي بايوا متاني تو كلا بيوني كرامتن واستدراج كرامتن واستدراجن اكو كرامه اكو استدراج فما ابقاه عليك فهو كرامه ابوند الله يباكا كما يتبتن مكا دشي تو wannan karama ce ka samu daukaka ta sanadiyarsa وما ازاله عنك فهو استدراج wanda ko Allah ya gusar maka da shi to wannan kuma shine istidraji fa qul ana mu'minun in sha Allah ta'ala kace ni mu'mini ne in Allah ya so kai istisna'i din wa qala abul abbas wa abul abbas as-sayyari kana shaykha waqtihi qala shi abul qasim al-qushairi sai ce kaga abul abbas as-sayyari din nan malami ne na zamanin shi babban malami ne a zamanin sa sunan shi al-Qasim bin al-Qasim bin Mahdi as-Sayyari Allah ya mishi rasuwa a shekara ta 342 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin mutanen kasar Maru wa al-Marwazi, Iran kenan ta yanzu. Babban malami ne cikin sufaye, Allah ya gafarta mishi. Wa qala, sai kushiri yace, samitu al-ustadha Aba Ali al-Daqaq yaqulu ghamaza rajulun rijla Abil Abbas as-Sayyari. Wata rana wani mutum ya tunkuɗi kafar Abul Abbas as-Sayyari al-Marwazi, faqala, sai yace masa, taghmuzu rijlan ma naqaltuha qattu fi ma'asiyati Allah ta'ala, kana shurin kafa wacce ban taba cire ta na tafi da ita wurin saban Allah ba da dai iya rayuwata. Qala, sai yace, wa qala Abu Bakr al-Wasiti, man qala ana mu'minun haqqan qila lahu, wanda da yace ni mumini ne da gaske, wato ya ƙin istisna'i, sai a ce masa, alhaqiqatu tushiru ila ishrafin wa tila'in wa ihata, da kace ana mu'minun haqqan, lafazin alhaqiqa haqqudin nan yana nuni zuwa ga ishraf, wato ka game ka san komai, wa tila ka leka ka gani, wa ihata iliminka ya kewaye komai, ka san cewa kai mumini ne da gaske. Faman faqadahu, wanda da ya rasa wannan, faqad batala da'awahu minha, ka rasa, baka da ilimi na ihata, baka da ilimi na ishrafi, baka da ilimi na ittila'i, da haka da'awaka ta cewa kai mumini ne haqqan, da'awa ce yarfaffiya. Haka ya cirato daga Malam Abu Bakar al-Wasiti, wato Muhammad bin Musa al-Wasiti, wanda aka fi sani da suna Ibnul Farghani, asalin shi mutumin Farghana ne a kasar Andalus, yana daga cikin ƙwararrun malaman sufiya, masanin usulu da kuma mazhabin zahiriya. Allah ya mishi rasuwa a shekara ta 320 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Har yanzu yana ci gaba da kawo mana maganganu daga Abul Qasim al-Qushairi, sai ya ce, qala Abul Qasim, Abul Qasim sai ya ci gaba da cewa, yuridu bidhalika ma qalahu ahlus sunnati min anna al-mu'min al-haqiqi man kana mahkuman lahu bil janna. Abin da yake nufi da wannan zance shine irin abin da ahlus sunna suke faɗa cewa mumini na gaskiya shine wanda aka riga aka hukunta cewa ya samu aljanna. Faman lam ya'lam dhalika, wanda dubbe da masaniya akan ya samu aljanna, min sirri hikmati Allah ta'ala, bi da masaniya akan sirrin Allah game da makomarsa, fa da'awahu annahu mu'minun haqqan ghayru sahiha, yayi kurari ya ce shi mumini ne na gaskiya, to wannan kurari ne wanda yake bai da inganci, in ba ka tabbatar kai dan aljanna bane bai da inganci. Ina fata mun fahimci wannan, ba zai yiwu kuma ka tabbatar ba in ba ka mutu ba, in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka bushara ba, zai yiwu ka tabbatar. Dan haka zaka shi haka suke ganin fadan mu ana mu'minun yanke, to ba daidai bane, sai dai ka ce ana mu'minun insha Allah, ka wakkala komai ga Allah, ka sa ran cewa Allah subhanahu wataala ya maka gamdakatar. Allah ya sa mu dace. Qultu, al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace, al-istisna'u fil imani sunnatun inda ammati ahli sunna, yin togaciya a cikin imani sunna ce a gun daukacin malaman sunna, wa qad zakarahu wa'ifatu min al-murji'a wa ghayruhum, an samu wasu mutane cikin murji'a kuma suna ambatan haka, su da wasunsu suna ambata su ce ana mu'minun insha Allah, kamar kace sun dace da ahlus sunna ta wannan fuska. Wa aujabahu kathirun min ahlus sunna, an samu wasu kuma da dama daga cikin ahlus sunna su kuma suka ce wajibi ne, shine kamar yadda muka ji Shafi'iyya kenan, Shafi'iyya suka ce wajibi ne, Hanafiya suka ce haramun ne, wanda ma ya fada yayi ridda sune su da su da yan abin nan yan jahamiya suka ce duk wanda yace ana mu'minin insha Allah to ya zama bai gasgata abin da yake akai ba kenan. Karkashin haka suka samu rigingimu da dawa da yawa tsakankanin su da masu bin mazhabin Shafi'iyya akan wannan mas'ala. Allah shi kyauta. Wa min wujuhihi wajhani hasnani, daga cikin fuskokin da ya halasta a fadi ana mu'minin insha Allah ai istisna'i, akwai fuskoki biyu masu kyau. أحدهما فسكا تفركو أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد ذاك إيا فتن شوى أنا مؤمن إن شاء الله دوانا ما أنر شوى
imani wanda Allah ya wajabta akan bawa min al-umuri al-batinati aw al-zahira wanda ya shafi abin da ke cikin zuciya shine al-umuri al-batina yaqinin sa da gaskatawarsa da yawa Allah da wato da tauhidin da ke cikin zuciyarsa da ikhlasin sa kaga wannan sa daga cikin al-amal al-batina da kuma al-amal al-zahira ayyukan da yake yi na sallah da tasbihi da karatun al-qur'ani da gabobin sa da sauransu wannan su kuma sune al-amal al-zahira to dukkanin guda biyu la yatayaqqanu annahu atabiha ala al-wajhi alladhi umira bihi kamilan bawa bai isa ya yanke kai tsaye yace yana da masaniya yana da yaqini cewa ya aikata waɗannan ayyuka a bisa yadda Allah yake so a yi su cikakku ba bawa bai da wannan yaqinin bal yadda ma abun yake kad yakunu akhalla bi ba'dhi yana yiwa ma bawa shi da kanshi ya san yana zaftare aikin baya cikawa yana sana'a kan cewa yana da naƙasa a cikin ayyuka fa yastasni li zalika to sai istisna'i saboda wannan abin da ya sani na ganganci da wasa da yake da addini da zaluntar kanshi da gazawarsa da rashin iya kaiwa mutaka yana sana cewa yana da wannan matsala sai ya ce ana mu'minin insha Allah ni mu'mini ne in Allah ya so ma'ana Allah in ya so ya kauda kai akan waɗannan matsalolin nawa ya bani imani ya bani ainihin martaban mu'mini wal wajhu athani fuska ta biyu da ta halasta a ce ana mu'minin insha Allah fuskar ma'anarsa annal mu'min al mutlaq min ilmi Allah annahu yuwafi bil iman yuwafa bil iman mu'mini na gaskiya wanda za a kira shi a ce mu'mini sake shine mu'mini wanda yake da ilimin cewa lalle lalle a cikin ilimin Allah zai gamu da Allah da imani wanda Allah ya hukunta zai gama da imani to kaga ba mutumin da yake da wannan yake ne yanzu kamar dalibai ne wanda suke karanta medicine mu dauka a universities ko shekaru ukun farko da ake musu wannan da ake ci mishi preclinicals ba wanda yake da tabbas akai rara a tsaka zai cewa an kore ka to kaga bai kamata daga lokacin a dinga ci mishi doctor ba ko ba haka ba akwai ganganci a dinga ci mai likita ko kuma kai kamar alƙawarin zaka ba shi eka saboda kana sa ran likita zai zama saboda ba shi ma bai da tabbas cewa zai zama likita zai kore a rayuwar shi a matsayin likita ko ba zai kore ba ba wanda ya san wannan sai Allah hatta su malaman ba su sani ba saboda za a yi waye gari kawai a ce an kore mutum ina fata mun fahimci wannan to don haka ba a cewa an riga ya zama kaza kamar mace mai ciki ba wanda ya san za ta haihu lafiya ko ba za ta haihu lafiya ba za ta mutu ko za ta tsira in ta haifi dan zai kai labari ko ba zai kai ba kaga bai kamata a dinga lissafa shi a cikin mutane rayuwa ba to haka mutumin da yake duniyar nan ya ce shi musulmi ne yayi kalmar shahada yana sallah yana salati amma bai da tabbacin cewa zai cika da imani bai da wannan tabbas din da haka dole siri ta neman Allah ya bashi afiya Allah ya sa ya cika da imani al-imamu ibnu abud dunya ya ruwaito riwaya wacce take sahihiya daga ainihin Rabi'u dan Khirash wanda Ibn Hajar ma ya bada wannan labarin a cikin At-Tahdhib ya Ibn Abi Dunya a cikin littafin shi Man Aisha ba'da al-Maut ya bada labarin cewa Rabi'u Ibn Khirash malami ne na hadisi daga cikin tabi'ai Allah ya gafarta mishi baya dariya san bai yin dariya zaka tambaye shi me yasa baka dariya yace ya mutumin da bai tabbatar ko zai tsira ko ba zai tsira ba dan me zai dinga dariya to sai da ya mutu sai aka ji gawo shi tana kyalkyala dariya har kuma yana magana yana cewa ku yi sauri ku kai ni ga mala'ikun rahama nan suna jira na sai aka ji aka bai wa Aisha labari tana raye lokacin sai ta ce gaskiya ne mun kasance manzo Allah sai sai yana ba mu labarin cewa za a samu wani a cikin al'umman nan yayi magana bayan mutuwa al-shahid shine wato duk imanin ka wannan mutumin fa wani mutum ne mai sallah da salati da azumi da sauransu amma bai da tabbacin akan ya tsira kalli kuma sahabbai tun daga kan al-ashara din nan da sauransu da dukkanin jumhurin sahabbai waɗanda zaka iya cewa suna da wato abin nan tabbas din imaninsu tunda Allah ne ya ce su mu'mine ne manzo Allah ya ce Allah ya ba su aljanna amma wannan bai taba sa sun saki jiki su ce ya su ya aljanna bane su dinga yi abin da suka ga dama kullun suna saddidu wa qarib suna wa kansu fatan alheri suna wa kansu addu'a idan suka tana kurakure da zanubansu su ta kuka su ta nadama suna tasbihi suna istighfari to wannan yanayin shi yasa sai ka ce ana mu'minun insha Allah, ba za ka ce ana mu'minun ba, domin baka san ko zaka gamu da Allah da imani ba. Allah ka tsare mu daga tabewa. Fa ammal imanu allazi tata'aqqabuhu ar-ridda fa huwa batil, dan imanin da ridda za ta iya biyo bayan shi to ya zama ya lalace, domin in ta zo kan shi za ta bata komai ne. Kasawmi was-salati, yadda ka san dai sallah da azumi, da mutum zai zo ya tada ya fara azumi ko ya tada sallah, allazi yubtiru qabla faradihi, amma sai ka samu wani abu ya karya maka azumi kafin faduwar rana, kamar mace ta dauki azumi shikenan kafin wuni ya kare kawai sai jinin haila ya zo mata, to kaga wannan azumin ya lalace. Kamar mutum ya shiga sallah, yana cikin sallah kuma sai yayi abin nan, yayi tusa alolar shi ta kare, kaga sallah ta baci ko abin nan ya wuce ta gaban shi, jaki ko kare ko makamantansu. To ire-iren waɗannan ibadojin to ba za a lissafa su a matsayin ibada wacce ya samu yayi ta kuma ya samu barrantar da zimmarsa ba. Fala ya'lamul abdu annahu mu'minun, bawa bai isa ya san cewa shi mu'mini bane, hatta yaqdi jami'a imani, har sai ya gama gaba daya imaninsa. Shine mene wa zalika innama yakunu bil maut, idan ya mutu yana da imani sannan za a iya cewa mai imani da shi tabbas, wato ba tare da an yi istisna'i ba. Wa hadha ma'ana ma yurwa an ibn mas'ud annahu qila la, wannan shine ma'ana abinda aka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud, an ce mushi aka tambaye shi aka ce inna fulanan yaqulu innahu mu'min, wana fa yana cewa wai shi mu'mini ne, qala sai ya ce faqulu lahu, ku tambaye shi ku ce a huwa fil janna, da yake wannan magana daga cikin gidan aljanna yake fadin ta. Fa qala sai ya ce Allahu alam, ban san ko zan shiga aljanna ko ba zan shiga ba. Qala Ibn Mas'ud yace mishi fa halla wakkalta al-ula kama wakkalta thaniya, me yasa ita waccan ta farkon cewa kai mumini ne baka ce Allahu alam akan ta ba, ko insha Allahu akan ta ba, kamar yadda ka faɗa akan ta biyu, kamar yadda kake ganin shiga aljanna sai in Allah ya so, to haka ma kace imanin nan ma sai in Allah ya so tukunna. Wannan magana tana cikin littafin Kitabu Shari'a na al-Imam al-Ajuri, da kuma isnadi wanda yake tabbatacce daga Ibn Mas'ud, da haka aka samu cewa shi kanshi Ibn Mas'ud yakan faɗa haka, kuma duk ɗaliban makarantar shi waɗannan malamai su Masruq su Abu Wa'il su da makamantansu suna cewa ana mu'minun insha Allah. To kaga wannan muna da shari'a kenan daga tafarkin magabata cikin sahabbai da tabi'ai game da faɗin haka, sabanin waɗancan masu haramtawa ko masu halastawa ko masu wajabtawa kai tsaye. Wa hadha al-wajhu takhtaruhu ta'ifatun min mutakallimi ahli al-hadith, wannan fuskar ta biyu ta cewa ana mu'minun insha Allah ne, saboda mutum bai san ko zai cika da imani ba, yace an samu wasu daga cikin mutakallimi ahli al-hadith, malaman hadisi amma wanda suka gigiri ilmul kalam, galibin su Shafi'awa, ci to ana samun su da irin wannan tafarkin al-ma'ilina ila al-irja, waɗanda suke karkata izuwa ga tafarki na irja'i, na maida komai izuwa ga Allah, suna ganin babu abinda bawa zai iya, kal ash'ari wa ghairi, kaman ash'ari da waninsa da galibi waɗanda suka bi tafarkin sa, kamar da muka ambata galibin su Shafi'awa ne ahli sunna, amma masu tafarki irin na ash'ariya a wajen sifatu, mimman yaqulu bil istisna, waɗanda suke cewa suna bada fatawa su ma da halastin a ce ana mu'minin din insha Allah. Wala yudkhilu al-a'mala fi musamma al-iman, waɗanda ba sa shigar da ayyuka a cikin sunan imani, suna ganin kawai al-imanu qawlun wa tasdiqun bil qalb, amma ayyuka fa ba sa shigar da su cikin imani. Fa yaj'alu al-istisna la ya'udu illa ila an-nawaya faqat, sai zama a wurin su suna dauka cewa shi wannan istisna'in to gaciyar tana komawa ne izuwa ga niyyar mutum wajen faɗan kalmar imanin, bai da yaqini akan gyaruwar niyyarsa ko rashin gyaruwarsa, bai da yaqini akan sa'ad da yake furta kalmar shahada 100%, yana faɗanta ne kawai khalisan liwajihillah, ta yi wani abu na riya ko wani abu na kusuri ya shige ta. To don haka istisna'in shi yana cewa ne istisna'in na komawa ne kan niyyar, amma baya komawa kan asalin imanin shi ne faɗin kalmar. وهو الذي ذكره ابو القاسم ان wannan zancen shine kushairi ya ambata wa fassara bihi kalama Abi Bakrin al-Wasiti ya fassara wancan zance na malam Abu Bakrin al-Wasiti wa kalamu al-Wasiti yahtamilu wajhayn jami'an ya kamata a san cewa magana al-Wasiti din nan tana iya daukan dukkanin fuskokin nan guda biyu da wannan fuskar ta maganar sai in ka cika da imani ne sannan za a fade shi tsaye kai tsaye da waccan fuska ta cewa bawa saboda ya san bai iya cika ayyukan da Allah ya sa shi da haka yana fada ne yace in Allah ya so da tunanin da fatan da addu'ar Allah ya kauda kai akan kusurinsa fa innal ishrafa wal ittila'a kad yakunu ala al haqiqati allati hiya indallahi fi hadha al waqt domin wannan sanin da leka cika imanin sa na iya yuwa ya zama yana daukan haqiqanin abin da ke wurin Allah a lokacin da yake wannan magana wato a san da yake cewa ana mu'mini insha Allah a yanzu din da yake fada bai iya leka littafin lahira na Allah yaga a daidai wannan lokacin sunan shi na cikin mu'mini cikakku ko sunan shi na cikin waɗanda suke da imani ragagge ko sunan shi na cikin waɗanda ma suke tsakankanin imani da kafirci tunda ba zai iya leko wannan abun ya gani hakika ba to sai ya ce ana mu'minin insha Allah wa kad yakunu alama yuwafa bihil abd ko kuma ya zama yana daukan ma'anar abinda bawa zai cika da shi shine fasara ta biyun kenan wa amma kalamu abul abbasi fa zahirun fi annahu ra'a al khatima magana abul abbasi da aka kawo anan to zamu ga cewa a zahiri shi ya fi lura da karshen rayuwa din wato ya lura ne shi da ma yuwafa bihil abd yadda rayuwar bawa za ta kare Allah ka samu cika da imani fa in kila idan aka tambaya aka ce fa idza kana al qadaru sabiqu la yunafi al asbab fa ma wajhu ma sabata fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qultu ya rasul allah inni rajulun shabun wa ana akhafu ala nafsi al anat wa la ajidu ma atazawwaju bihi an nisa fa sakata anni thumma qultu mithla dhalika fa sakata anni thumma qultu mithla dhalika فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره جف القلم بما انت لكن فاختص على ذلك اوضع هنا حديث ne tabbatacce wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da al-Imam an-Nasa'i a cikin sunan dinsa dukkanin su sun fitar da shi da wasu malamai idan aka ce yace idan aka ce fa idza qila in fa idza kana al-qadaru as-sabiq idan ya kasance kaddara wadda ta riga ta gabata la yunafil asbab bata kore bin sababi kaddara Allah ya riga ya zata da kaddara musbakan na cewa wani zai ci abinci ya koshi ya girma yayi kaza to akwai kuma asbab shine ba zai ji ya koshin ba sai ya ci sai ya dauka ya zuba a bakin shi ko wani zai samu noma buhu kaza amma ba zai zauna a gida ne kawai ya samu ba sai ya tashi ya je yayi noma sai yayi huda ya sa taki yayi gewaya an yi noma an yi sassabe an yi wane ne daga karke sai a tarar da wannan hasad din wannan abin nan noman da za a samu to wannan sune asbab na dabi'a da Allah ya hukunta akwai kuma kaddara wacce take sama da su to idan ya zama mun ce ai ita kaddara ba ta kore bin sababi to ya zamu fassara wannan hadisin wanda zahirin shi kamar yana nuna cewa kaddara ba ruwanta da sababi tana kore sababi kenan sababi bai da tasiri game da kaddara hadisin shine ya tabbata a cikin as-sahih na bukhari daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qultu ya rasulullah ce ya manzon Allah inni rajulun shabun ni mutun ne matashi lokacin shekara abu hurairah 30 ko kasa da haka ana akhafu ala nafsi al-anat ina tsoratar wa kaina barna in shiga cikin barna ta alaqar jinsi wala ajidu ma atazawwaju bihin nisa kuma bani da karfin da zan yi aure bani da kudin sadaki ban da gidan da zan saka ta abu hurairah san da yake wannan magana ma sai ya kwana ya wuni bai ci komai ba cikin shi ta kuka har ya dinga daurewa da dutse yana manne cikin ya dinga faduwa yana birgima a kasa talaka ne na inna naha da bawushi ke cewa bai da komai bai da wurin kwana ya manzo Allah yanzu ya zan yi sai fada ka fasakata anni sai manzo Allah ya shiru bai ce mishi komai ba thumma qultu misla zalika ya sake maimaita wannan tambaya fasakata anni manzo Allah sai sallama ya kara yin shiru thumma qultu misla zalika na kara fada fasakata anni ya kara yin mun shiru thumma qultu misla zalika sannan na sake fadi karo na hudu kenan ko fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce ya abahu rairata jaffal qalamu bima anta laqin alqalam ya riga ya bushe kinaya akan an gama komai saboda ana lura da yadda ake rubutu da za a tsoma alqalami a cikin tawada a rubuta to idan ya bushe kaga rubutu an dade da gama shi kenan wa tuyatu suf wa bima anta laqin an riga an gama rubuta abinda zaka gamu da shi wato a can littafin kaddara na Allah Allah ya riga ya kaddara a rubuta duk abin da zai same ka kuma babu canji faqtasa ala zalika auda ko dai ka jira lokacin ka ko kuma kawai ka bari baka da wani ta cewa akai yanzu kaga wannan yana nufin kamar da kamata yayi a tunanin mu sai a ce ya je ne mu sana'a ko bashi ya aure ko ko ya je ya kama kwadago ko ya je ya noma ma'ana ya bi sababin da zai samu arzikin da Allah ya kaddara mishi dan ya aure wannan suna amfani da wannan hadisin wajen bada labarin cewa Abu Hurairah bai aure ba wannan kuskure ne bai aure bane tsawon shekarun rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma daga baya bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya samu wadata kuma har yi aure kuma har ya haifi yaya kamar yadda kisoshi suka nuna kala daban-daban har wata aisha ta zo tana cewa ya sai mata sarkan zinariya wanda ya ce ba zai sai mata ba saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake so ya ga matarsa ko ƴarsa da sarka ta gidan wuta to ya rataya mata sarka ta zinariya wannan hadisi ne tabbata ce Abu Dawud mai fitar da shi karanta tafin adabu zifaf ash-shahid shine yana tabbatar da Abu Hurairah yayi aure ya hayya haihu har ya mutu ma ya bar zuriya to abinda hadisin yana da fiqhu da yawa amma abinda ya dame mu anan shine kasancewar anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ishara zuwa ga babu wani tasiri da za a samu game da wani kokarin sa ta fuskar canza kaddar to zai zo mana fassara akan wannan hadisin akwai riwaya ta zo da cewa har ma ya ja mishi aya ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wadannan sune masu gaggawa zuwa ga neman alkhairi wa hum laha sabiquna kuma suna masu kaiwa zuwa ga alkhairin da aka riga aka lissafa musu fa hadha yaqtadi an ikhtisaa alladhi qasada amin fa ikhtassa ala dhalika ku an ikhtisaa alladhi qasada an yamtani bihi min alfahisha la yadfa'u almaqdura da yace fa ikhtassa ala dhalika ka je kai ikhtisaa wato ka takaitu akan haka auda ko kuma ka bari to sai zo a wata riwaya cewa fa hadha yaqtadi sorry wannan sharhin malami fa hadha yaqtadi an ikhtisaahu alladhi qasada an yamtani bihi min alfahisha la yadfa'u almaqdur wannan yana hukunta abinda Abu Hurairah ya so yayi na fidiya na yaje a cire mishi ƴaƴan marinansa sai da zai zama bai da sha'awa baya iya kula mata to wannan ba zai zama zai tunkuɗe kaddara ta aure ko haihuwa ko kuma Allah ya kaddara mishi zai alfasha ba za ta tunkuɗe masa ya so yaje yayi fidiya ne yaje ya cire ɗan marinansa yaje a mishi dandaka sai da babaruwan shi da mata to wannan aikin ba zai hana kaddarar da Allah ya kaddara ta idan Allah ya nufa zai yi aure kuma ya haihu ba ko kuma idan Allah ya kaddara zai yi alfasha wannan ba zai hana shi kaiwa ga alfasha ba haka zahirin hadisi yake nawa bai gama mana fassarar ba yana kawo mana wato itiradar din ne wa kazalika fi sahihi haka nan kuma hadisi ingantacce wanda yazo a cikin littafin as-sahih na Bukhari kenan har ila yau ma al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi al-Imam Malik ma ya fitar da shi a cikin Muwatta Muslim ma haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad dinsa cewa an Abi Sa'id al-Khudri annahum sa'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallama anil azl sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da azl shine wannan dabi'a da mutane suke yi ta zubar da ruwan maniyinsu a wajen farjin matansu don gudun daukan ciki fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musu la alaikum an tafalu ba ku da buƙatar ku aikata haka fa ma min nasmatin babu wata rai babu wata halitta kataballahu an takuna illa wa hiya ka'ina wace Allah ya riga ya kaddara za a haife ta za ta rayu sai ta rayu din sai ta zo duniya fa hadha yaqtadi wannan kuma yana nuni zuwa ga anna azlal ma'i zubar da ruwan maniyyi a waje janye ruwan maniyyi daga shiga cikin farji wa huwa sababul li adamil uluq wanda yin haka sababi ne da aka sani a likitance da dabi'ance wanda yake hana aukuwan al'uluq aukuwan wato fertilization samun haduwa tsakanin maniyin namiji da kwan halittar ƴa mace wanda shine zai haifar da samuwar wato abin nan mataki na farko na halittar da a cikin mahaifa kamar yadda aka sani ko to idan mutun yaki zuba ruwan maniyin a cikin al'auran matarsa wannan yana hana faruwa ciki da gaske ne wannan yana faruwa ta hanyar sababi ko to hadisin nan nuna zuwa ga cewa la fa'idata fihi lidaf'i ma katabahu Allah min al-aulad wannan bai da wani amfani wajen tunkuɗe ƴaƴan da Allah ya so ya kawo su duniya wannan bai da wani amfani haka hadisin yake nunawa wa fi sahihain an ibnu abbas a cikin bukhari da muslim daga ibnu abbas wa huwa fi muslim an imrana bin husayn sannan kuma akwai riwaya daga imran dan husayn a cikin muslim har ila yau wa hadha lafzuhu ga lafazin hadisin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace yadkhulu aljannata min ummati 70 alfan bi ghairi hisab wasu mutane guda 70 a cikin al'ummata za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba qala manzo Allah sai aka ce masa wa man hum ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye waɗannan mutanen qala yace humul ladina la yaktawuna sune waɗanda ba sa yin lalas wato ba su amfani da wuta wajen magani irin wanda ake yi magani na gargajiya wanda ake saka karfe a cikin makera karfe haka siriri kamar tsinken tsire sai yayi ja sai a dauko a danawa mutum a jikin hannunsa ko a gadan bayansa idan yana yin wani cuta zazzabi ko shawara ko makamancin haka ana yi wa mutum ana yi wa dabbobi musamman jakuna ko raƙuma ko shanu to ba abu ne mai kyau ba muguwa hanya ce ta yin magani daka ba sa yin wannan abu wala yastarquna ba sa yin magani na ruqya ba sa neman magani wala yatatayyaruna kuma ba sa yin canfi wato ba sa canfa abu ce kaza in yi kaza sai kaza ya faru wa ala rabbihim yatawakkaluna suna masu dogaro ne akan Allah ubangiji subhanahu wataala ubangijin su fa qala ukasha sai ukasha yace ud'u Allah yaj'aluni minhu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka roƙa mana Allah ya sanya ni a cikin jerenge waɗannan mutane qala anta minhum manzon Allah yace kana cikin su dama fa qama rajulun fa qala ya nabiy Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum sai wani ma ya miƙe yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ka sani daga cikin su ya manzon Allah kaman addu'a an zama daga cikin su fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sabaqaka biha ukasha ukasha ya rigaye ka akan wannan wannan mahadisi ne tabbatacce a cikin littafin Bukhari da Muslim akwai riwayan kamar da Malai ambatana akwai riwayan Ibn Abbas akwai riwayan Abu Huraira ma sannan kuma akwai riwayan Imran dan Hussein duka suna cikin Sahihul Bukhari da Muslim faqad ja'ala tawakkula ha huna kaga anan ya sanya tawakkuli dogaro ga Allah ka cokan mujiban wannan yana hukunta li tarki liktiwa wal istirqa dole ka bar yin lalas ka bar yin shan magani ka bar neman magani to kaman kenan waɗannan guda biyun suna cin karo da asalin tawakkuli ko haka zahirin hadisi yake nunawa wa huma min al asbab kuma su sababba ne waɗannan abubuwan guda biyu yin lalas din ko neman magani sababi ne dake kaiwa zuwa ga samun tabbatar waraka wanda warakan Allah ne yake barwa wa idza maritu fa huwa yashfi Allah shi ke bada waraka amma akwai sababi wa fi sahih muslim an abdullah ibn mas'ud qala a cikin littafin sahih na al-imam muslim daga sahabi abdullah ibn mas'ud yace qalat ummu habiba zawjun nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi sallama ummu habiba yar uwar muawiya matar manzon Allah sallallahu alayhi wasallama take cewa allahumma amta'ani اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ubangiji ka jiyar da ni dadi ta fuskar mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade a duniya wa bi abi abi sufyana ya Allah ka sa na more babana abu sufyana shi ma kai ya mutu da wuri Allah ka sa rayuwar shi ta dade wa bi akhi muawiya da kuma dan uwana muawiya Allah ka bar munus qala mai riwaya yace ibnu mas'udin فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يچي ديتا قد سالت الله لاجال مدروبه kina roƙon Allah akan abin da yake ajali ne an riga an rubuta shi an sa stamp wa ayyamin ma'duda kwanaki kirgaggu wa arzakin maqsuma da arziki wanda an riga an gama raba shi lan yu'ajjilallahu shay'an qabla ajli da dai Allah baya gaggauto da wani abu ya faru kafin lokacin sa walan yu'akhkhira shay'an an ajlihi kuma da dai Allah baya jinkirta wani abu wanda ajalin sa yi walau kunti sa'altillaha an yu'idhaki min azabin finnari ina ma da zaki roki Allah ne cewa Allah ya tsare ki daga azabar wuta aw azabin fil qabri ki roki Allah ya tsare ki daga azabar qabri kana khairan wa afdala da yafi miki alheri kuma yafi falala ki daina roƙon Allah ki ce Allah ya sa Allah ya dade da ran wani Allah ya sa wani dade a duniya wannan ba zai sa ya dade ba wannan ba zai sa a rage mishi ko a ƙara mishi ba kina asara addu'a ki ne ki yi addu'a ki ce Allah ya baki abin nan wato lafiyar ya tsare ki daga azabar wuta da azabar kabari sai ce qala wa dhikrat indahul qirada wal khanaziru hiya min miskhin a lokacin kuma sai aka tambaye shi game da abin nan qirada birai wal khanazir da kuma aladu hiya min miskhin cewa waɗannan da ake gani suna rayuwa birai da aladu shin ragowan yahudi ne waɗanda Allah ya canza halittar su zuwa birai da aladu fa qala sai ce inna Allah lam yaj'al li miskin naslan wala aqiba Allah bai taba sanya ma wata halitta da ya juya ta samu zuriya ko kuma ta bar baya ba wa qad kanat al qirada wal khanazir qabla dhalika kuma da ma ai a ce tun kafin yin wannan abin da aka yi ma yahudawa akwai aladu akwai birai wanda duk aka musu wannan abin kwana uku kawai suke suka mutu kamar yadda hadisin ya tabbatar wannan hadisi ibn mas'ud ne ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ummu habiba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin littafin sahihu muslim haka al-imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin musnad wa fi riwayatin qala rasulullahi sallallahu qala rajulun ya rasulullah a wata riwaya sai wani mutum yace ya manzon allah al-qirada wal khanazir hiya mimma musikha wadannan birai da aladu su ma suna daga cikin wadanda aka juye halittar su fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah yace inna allah lam yuhlik qauman aw yu'adhib qauman fayaj'al lahum nasala lalle allah bai halakar da wasu mutane ko kuma ya azabtar da su sannan kuma ya bar baya gare su fa hadha al-hadithu akhbara fihi anna ad-du'a kaga wannan hadisi ya bada labarin cewa ita addu'a wa huwa min al-asbabi wacce addu'a tana cikin sabubba la yufidu fi italati al-a'mar hadisin na nuni ibuwa ga cewa addu'a ba ta da amfani wajen tsawaita rayuwa wa yufidu amma tana da amfani fin najati min azabil akhira wajen tseratar da bawa daga azabar lahira Allah ka tseratar da mu kila idan mutum da ya kawo waɗannan hadisan da ire-iren su yana so ya nuna cewa to ai kaddara da kuka ce ba ta kore sababi ga wasu hadisai da suke nuni zuwa ga ɗaiɗaiwan suna nuni kaman sababi bai da tasiri kwata-kwata kaddara kawai ake jira a ga tafar kila sai a ba mutum amsa a ce laysa kullu ma yadhunnuhu al-insanu sababan yakunu sababan ai ba duk abin da mutum yake tsammanin sababi bane yake zama sababin ba duka bane ba duk abin da mutum yake gani a matsayin sababi yake zama sababin da zai kai ga wannan abin ba walaysa kullu sababin mubahan fi shari'a kuma akwai abin da sababi ne amma shari'a bata yadda da shi ba alal misali din ba duk abin da mutum yake gani abinci yake matsayin abinci ba kuma akwai abin da kake ganin ya kamata a ci shi kuma amma ba a ci ba a ci yanzu me yasa ba a cin jaki irin namun da ke jikin shi irin shi ke jikin saniya da doki da alfadari da makamantansu amma me yasa ba a ci kaga ba duk abin da kake ganin yayi kama da namun da ya kamata a ci shari'a ta ba halasta a ci ba sannan akwai kuma abin da wato sababin ne shi kuma in an yi za a iya samu abin da yake nema amma shari'a ba ta halasta shi ba kamar misali giya ana iya shan giya dan wani magani amma shari'a ta hana a yi magani da giya ta hana a yi magani da duk abin da yake haramu haka mutane da suke shan kwayoyi suna cewa in sun sha suna samun nutsuwa kaga abin da suke nema suna iya su same shi din amma shari'a ba ta halasta ba masu yin zina suna jin cewa idan sun yi zina suna samun biyan bukatar sha'awarsu, kaga bukatar suna iya biya ta wannan hanya, amma shari'a bata hana ba, daka ba ko amin bata bada dama ba ko, to daka ba kowane sababi ne kuma shari'a ta halasta ba kenan. Ina fata mun gane. Bal kar ya ku takunu madaratuhu a azama min manfaati, ta iya yuwa ya zama cutar wadda ke cikin wannan sababin ta fi fiye da amfanin da ke cikin shi. Kamar ka dauki kwayoyi misali ko giya, idan mutum ya sha giya ko ya sha kwaya zai samu bukata ta nan kusa ta jin natsuwar da yake nema, amma kuma abin da zai biyo baya na cututtuka ko na damuwa ko na lalacewar hankalinsa ko na rikirkicewar gabobin jikinsa kuma yana da yawa. Kaga bala'in da ke ciki yafi dan abin da yake gani na alheri. Fa yuntaha anhu, to da haka sai a hana daga wannan, kisa Allah ya haramta giya duk da ya ce tana da amfani a cikinta ko da ita da caca. Allah ya ce wais'alunaka al-mukhannu maisal qul fihima ismun kabirun wa manasi'u lin-nas, duk da suna da manfa'a amma akwai zunubi mai yawa. To dama kuma ana rajahantar da bangaren amfani akan bangaren barna, dar'ul mafasid kenan, muqaddamun ala jalbil masalih, wa laysa kullu sababin maqduran lil abdi yu'maru bi sababil ladhi ahabbahu Allah, laka shi bawa ana umartar sa ne da ya biye masababi wanda Allah ya bada umarni yace ayi aiki da wannan sababin. Wa yu'dhanu lahu fi ma adina Allah fi, bawa ana bashi izinin ne aiki da sababin da Allah ya bada izinin ayi aiki da shi, ma amrihi bitawakkuli ala Allah ta'ala, tare da kuma haka an ce bi sababi kaza, to kuma ana umartar sa da ya dogara ga Allah, ya dinga tana cewa sababin nan shi kadai bai da tasiri sai Allah ya kaddara. Fa amma ma la qudrata lahu fi, abinda ku bawa bai da karfi akai, fa laysa fihi illa tawakkul ala Allah wa du'a ilahu, a lokacin bai da wani abin da zai iya yi sai dai dogara ga Allah ya addu'a. Wa zalika min a'zami al-asbab allati yu'maru biha al-'abdu aidan, kuma ita addu'a din da tawakkali suna daga cikin sababba mafiya girma da aka umarci bawa da su. Kuma kana min al-asbab muharraman, duk abin da yake sababi ne na samun wani abu, wato idan ka aikata shi zaka kai ga wannan abu, amma kuma muharraman an haramta shi, lirjuhani fasadihi ala salahi, saboda barnar da ke cikin sa ta rinjayi nagartar da ke cikin sa, aw ghairi nafi'in, ko kuma ya zama bayi da amfani kwata kwata, la yufidu bi da amfani, duk abin da kaga an haramta na sababi zaka ga haka ne, saboda akwai rinjayin bangaren barna akan bangaren nagartarsa, ko kuma kwata kwata bai da amfani barna ce gaba daya. Bal yadhunnu annahu nafi'un fa innahu la yu'maru bihi aidan, ko kuma wanda ma zato ake ba a da tabbas din yana da amfani ko bai da shi, to shi ma an hana, da wanda ake san bai da amfani babu tabbas, da wanda aka tabbatar bai da amfani, da wanda yake da amfani amma kuma abinda zai biyo bayan amfani akwai barna a ciki, duk waɗannan sababan guda uku an hana aiki da su. Fala yu'maru bima la fa'idata fi, ba umarcin bawa da ya aikata sababin da babu fa'ida a cikin shi. Wa ma kana fasaduhu rajihan nuhi anhu, haka wanda shi ma barnar shi ta rinjayi alherin sa shi ma an hana bawa ya yi amfani da shi. Wa jima'ul amri, yace a takaice a dunkule annal asbaba, su sabubba wanda suke ta'asiri, imma an takuna maqdura aw ghayru maqdura, ko ta zama dai waɗanda ake da iko akan su ne ko kuma wanda ba a da iko akan su. Fa ghayrul maqdur laysa fihi illa ad-du'a wa tawakkul, wanda ba a da iko akan shi sai dai addu'a da dogaro ga Allah kawai, babu wani baka da iko akan shigarka aljanna sai Allah ya ga dama ko, sai dai kai ta addu'a kana dogaro ga Allah, addu'a ka ce Allah ka gafarta mini, Allah ka sa na cika da imani kaza kaza, ko Allah ka gafarta wani, baka da iko akan yadda zaka shigar da wani aljanna, Allah ne ya shigar da shi kawai, to baka da ta cewa kawai sai addu'a. To wannan kenan, yace wal maqdur imma an yakuna fasaduhu rajihan aw la yakun, shi kuma wanda yake ana da ta cewa akan shi din za a iya yin wani abu akan shi, shi sababin, to ko ya zama wanda akwai barna da ta rinjayi alherinsa ko kuma ba haka ba, wato barnar ba ta rinjaya ba. Fa in kana fasaduhu rajihan, idan ya zama barnar shi ta rinjayi alherinsa, nuhiya anhu sai a hana ba a aiki da shi wa illam yakun fasaduhu rajihan idan ko barnar shi ba tarinjaya ba fayunha anhu kama yunha an ibaatil mali wal abas shi ma an hana wanda yake da barna koda ba tarinjaya alherin ba shi ma an hana kamar da aka hana barnar dukiya da wasa bata lokaci tare da cewa dukiyar ka ce to amma an hana ka kai barnarta haka lokacin ka ne an hana ka kai barnarsa wa amma sababu al maqdur an nafi'u shi ko sababi wanda yake da amfani kuma za a iya yin wani abu ana da ta cewa akan shi manfa'atar rajiha amfanin shi wanda yake yarin jairashin amfanin sa fa huwa alladhi yanfa'u shine yake da amfani wa yu'maru bihi kuma shine ake umurtan bawa ya aiki da shi wa yundabu ilayhi ake cewa ma mustahabbi ne ake jawo bawa zuwa ga ya aiki da shi wa aidan fa yanbaghi an yu'rafa anna tawakkul ala Allah min a'zami al-asbab ya da kyo a san cewa dogaro ga Allah yana daga cikin sabubba mafiya girma can dinnan da aka ce wa ala rabbihim yatawakkalu wannan dogaran sababi ne da yafi karfi fiye da magani fiye da kayyudin ina fata mun fahimci wannan haka na Abu Hurairah nan dogaro ga Allah dan ya bashi dama yin aure yafi karfi fiye da wani sababin da zai bi farubama kana ba'dul asbabi yud'ifu tawakkul domin ana samun wasu sababban suna raunata tawakkulin da mutum yake da Allah a sa da mutum yayi wani kokari a ɗabi'ance yabi wani sababi to zai dinga jin kamar yanzu fa sababin nashi ne kawai innama utituhu ala ilmin indi zai dinga ganin ai dabara shi ce kawai ta bashi to kaga anan tawakkalin shi yayi rauni fa idza taraka zalika kamula tawakkuluhu idan yayi watsi da wannan sababin to tawakkulin shi ya cika fa hadha taqsimu hasirun wannan rabawa ce wadda ta bambance komai falqadaru yaati ala jami'il kainat qaddara tana zuwa akan kowane abu qaddara tana shafar shi wa bihadha yatabayyanu fiqhul ahadith da haka zaka gane abin da ke cikin waɗannan hadisan da aka jiro ɗaya bayan ɗaya na fiqhun da ke cikin su yanzu zai mana bayani akan su ɗaya bayan ɗaya amma hadisul ikhtisa wannan hadisi na farko na Abu Hurairah wanda ya nemi yana so yaje yayi fidiya yaje a dandake shi fa inal ikhtisaa muharramun lirujuhani mafsadati yanda ikhtisaa a matsayin shi na sababi an haramta a matsayin shi na sababi na hana barna ta zina to an hana saboda barnar da ke cikin shi ta fi yawa fiye da amfanin shi da haka bai daga abubuwan da Allah ya ce abu shine aure da azumi da kuma na ƙasa da su shine kauda kai wal yastafil ladina la yajiduna nikaha hatta yughnihum Allahu min fadli wannan shine mafi ƙasa daga nan sai azumi daga nan sai aure ga wanda ya samu hali to ba za a ce idan mutun ya rasa dukkanin waɗannan shikenan sai yaje ya fidiya ba sai dogara ga Allah yayi hakuri dogara ga Allah Allah zai bashi mafita ina fata mun fahimci wannan da haka sabba sababi ne mai amfani ba domin yanzu idan yaje aka mishi fidiya to shikenan fa ya yanke duk wata yiwuwar ya samu zuriya duk wani alherin duniya da ake samu ta sanadiyar zuriya ya yanke wa kanshi na ƴaƴa da zasu mishi addu'a ƴaƴa da zai gansu idan shi sanyi na wanzar da jinsi dan adam duka ya sarar da wannan to waɗannan barnar da ke ciki sun rinjayi barnar yiwuwar wata rana ya alfasha domin zai tuba Allah ya gafarta mishi ko mun fahimta waɗannan barnar da ke ciki sirrin jayi barnar wato yiwuwar idan yana jin sha'awa din zai ci gaba da kokarin kwazan neman yadda zai yi auren da kuma wannan jurewa sha'awan ma da yake da tana tunkurin shi yana kare kanshi wannan ibtila'i ne wanda zai samu mishi da lada da kafara ga zunuban shi to idan ya je aka mai da shi ya zama wannan holoƙon to dibe da wannan ya zama kawai wani gashi nan dai wani sakandami kawai bai da wani amfani a cikin al'umma ko mun gane to dan haka mafsadar da ke cikin shi tarin jayi abin da ke cikin shi na kokarin karewa shi yasa sai Allah ya hana amfani da shi a matsayin sababi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa ya hana wa kar sabata fi sahihi an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim daga sahabi sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yadda yace زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون أن التبتل من ذا الله يجاو كنن عثمان بن مظعون شوى كريا سكي يي تبتل شيني ياسو يي إرن أبندا كريستا سكي زي فتاك تكين غري يقوم داجي يكفى أبوكا يتسبيه دا كراتن القرآن دا كراتن القرآن دا أزمي بارو انشي دا ماتا بارو انشي دا متاني سي من ذا الله يحانا يتي بيدعي با ولو أذن له ولو أذن لخت سيناء sa'ad yace da manzon Allah ya bada dama an yi wannan to mu da fidiya ma zamu je amana wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi da al-Imam Muslim da Nasa'i dukkan su sun fitar da shi daga sahabi Abdullahi dan Sa'abi Waqas Bukhari ya fitar da wata riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa kunna nagzu sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna zuwa yaki tare da manzon Allah matasa ne mun ba mu da aure ba mu da komai sai muka nemi cewa muka ce da shi ala nastakhsi ya manzo Allah ba ma yi fidiya ba fanahana an zalika ya hana mu daga wannan shine sai ya halasta musu auren mutu'a a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen wannan yana cikin Sahih al-Bukhari haka kuma akwai riwaya ta Bukhari da Muslim har ila yau daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda akan da ita wannan mas'ala a cikin Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad ma ya fitar da ita a cikin musnad ɗinsa وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاختصاء المحرم لا يسلم من الزنا كما انزل الله صلى الله عليه وسلم يبين مشي cewa koda yaje ya aukawa wannan aikin da aka haramta na yin fidiya to ba dole ne ya tsira daga zina ba yana iya fadawa wani laifi da ya mafi zina kuma ya fara haka a tarihanci a tarihin daular abbasiya da daular andalus an samu yaduwar zahira ta luwadi kuma da suwa ake yin shi da irin waɗannan mutanen su suke su waɗanda suke an fidiye su din an san har gidan karuwai an sani na waɗannan sun ma fi karuwai ma ta tsada in ana so a kwana da su an san sarakuna da attajire wanda suke aje su musamman yanda ake aje kuyangi dai yana cikin tarihi an sajjara waɗannan asali don su musu aiki ko a cikin gidajensu ko za su dinga ma iyalansu aiki sai a musu fidiya to kuma sai su zo su dinga rika inda ka ga dai dan taure yana yi su yi manya-manyan mazaunai su yi bulbul kuma sai su fara sha'awarsu to sai su je suna wannan barrar da su kuma har su ma suna yi wa juransu duk wannan akwai shi a cikin tarihin al'ummar nan ta musulmai jama'a su kaga ya fada barna fiye da waccan su ba kariya ba ce kenan don haka shari'a ta hana malam ya ci gaba da cewa balla budda an yaf'ala ma kutiba alaihi minhu kuma babu makawa sai ya aikata abinda Allah ya kaddarta mishi na raban shi na zina kama fi sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa kama yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaito shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah yace kataballahu ala ibn adama hazzahu minaz zina Allah ya kaddara wa duk wani mutum da ka gani a duniyar nan raban shi na zina fa huwa mudrikun zalika la mahala lalle bawa dan adam sai ya riske wannan raban na zina ba makawa fal ainani tazniyani ido guda biyu suna yin zina wa zinahuma nazar zina ido ita ce kallon abin da ya haramta da jin dadin kallon sa wal lisanu yazni halshe yana yin zina وزناهن منطق زنا harshe shine yin magana ta batsa da sakin baki da magana da mata da ta haramta gare ka irin wacce bai dace ka da ita ba wal uznani tazniyani kunnuwa guda biyu su ma suna yin zina wazinahu malistima sauraron magana wanda take ajnabiya da jin dadin maganarta wal yadu tazni hannu yana zina wazinahal batsh zina hannu shine taba abin da ya haramta wal rijlu tazni kafa ita ma tana yin zina wa zinahal khuta zina kafa shine takawa da tafiya inda za a yi barna wan nafsu tatamanna zuciyar bawa takan dinga buri da fatan ina ma ya kai ga kaza tare da wanci wal farju yusaddiqu zalika aw yukadibu al aurasa ta gazgata wannan abin da yaso din ko kuma ta ƙaryata gurgudan karfin imanin sa da kariyar da Allah ya bashi Ibn Hajar yake cewa italaqin lafazin zina ga waɗannan gabobi akan majazi ne ba wai dan suna daukan hukuncin zina a shar'ance cewa duk wanda ya kalli wata a mishi bulala ko a mishi kaza ba to amma wannan rabon na zina koda mutum bai taba yin zina wanda zai dauki azzakarin sa ya saka a wani farji wanda ya haramta gare shi ko kuma ta sadu da ita ma mace ta sadu da wanda bai halasta gare ta ba ba mijinta ba akwai mutane da dama da ba za su yi wannan ba saboda farji nasu zai karyata haka duk da sun yi buri gashi wal nafsu tatamanna sun yi burin ina ma ga sakai ga yin wannan abin ko to shi ma rabo ne na zina kowa yana da wannan kowane mutum yana samun wannan rabon na shedan a tare da shi to yanzu kaga kenan ashe koda ya je yayi fidiya ba zai rabu da wannan rabon na zina ba kuma idan zuciyar shi akwai wannan cutar akwai wannan batar to zai je ya kai ga yin zina asalin zina din ba zai tsaya a iya wannan karamin rabon ba musamman saboda a irin inda waɗannan mutanen suke rayuwa akan sakankance musu da mata ba a damu da su ba don ana gana ba abin da za su iya wa mata sun zama kamar yara ƙanana da dan ka shigo gidanka kaga yara ƙanana yan shekara 1 2 3 4 5 yaran makwabta suna zazzauna a daki ba za ka kawo cewa wannan akwai kwarto a cikin su ba don ba ruwan su da mata yiko to haka dan mutun ya je ya siyo bawa an zo an dandake shi yana shiga cikin gidan shi tsankanin matan shi da yayan shi yan mata ba a tsammanin komai sai aga kaman ai ba zai iya komai ba to kuma sai je barna da ba a tsammanta ba ko su su yi barna da shi wanda ba a tsammanta ba to dan haka wannan ba kariya bace shari'a ba ta yadda da irin wannan kariyar ba wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu hadari kwarai da gaske ba a amfani da shi dan wato mutum ya ce to ai wannan shine rabon shi ga zina a shari'a ta ce kuma karkaje wala taqrabu zina wannan ana bada labarin abinda babu makawa sai ya auku ne dole sai kaga wata mace kaji idanka ya ji dadin ganinta shi sai aka ce da ka gani sai ka kauce kullul mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dole sai ka kai ga tunanin wata mace a zuciyarka ko tabata ko wani abu makamancin haka wanda zaka ji dadin shi ita ma mace takan yi wannan ga namijin da ya haramta gare ta shine abin da hadisi yake nufi to wannan shine rabban mutum game da zina da zara ka ta faru sai marmaza ya kauce ya tuba ya ki abin ya ƙaryata zuciyar ma'ana ya ƙaryata gaban kai ya bari ya gasgata to kaga yanzu abinda hadisin ke nuni shine mutum yakan so ya kai ga yin barna amma sai ya samu fashal ya kasa cimma burin shi na abin ba wai dan tsaba imani ba dan wani mani'i na iya hana shi ya kai ga barna ba wai dan ya tuba ba barawo ko mazinaci ko mai damfara yayi nufatar yin wannan barna ya riga ya yi azama a kanta ya ƙullin niyari amma sai ya gaza kaiwa zuwa ga wannan abin don wani mani wa amma hadithul azli fal azlu la yamna'u iqadal walad shi ko azlu da ake yi wa mata ta hanyar zubar da maniyi a waje wannan bai hana kulluwar samuwar da wala tarkuhu yujibul wulada kuma rashin yin shi baya tabbatar da za a haihu in bai azalu ba ba dole a haihu ba in an yi ma ba dole a kasa haihuwa ba wali hadha dan haka ma law azala an surriyatihi wa atat bi waladin ulhiqa bi dan haka ne ya zama idan mutun ya je ma baiwarsa azal yana kwanciya da baiwa amma azuli yake mata sai kuma ta haihu to dan nashi saboda kaida alwaladu lil firash dama asali wadanda ma ake wannan abin kenan wato bayi wanda ba su da wato haƙƙi na aure asali da su ake yi mawa saboda baya so ta yi ciki kar ta tsufa ko ta zama ta yi rauni wajen mishi sauran hidima domin tana yin hidindimu da sauransu yana so ya dinga ganin ta kullum cikin lafiyarta ba za ta iya laulayi ba za ta iya yin abin nan ba tare da ayyukan da take yi masa to sai ya dinga yi mata azalu to koda yana yin azalu din sai kuma aka zo aka samu haihuwa to dan nashi ne fa innal ma'a sabbaqu domin ruwan maniyi wannan mai tunkuru dake tahowa baina sulbi wa tara'ib to yana da gaggawa yana riga mutun kafin ya cire azzakarin abinda Allah ya kaddara na hada dan ya riga ya sauka a cikin mahaifa ana samun haka yayi azalin amma a sa'ad da ya fitar da al'aurarsa daga cikin farjinta an riga an samu wani percentage ko wani kamiya wani bangare na maniyin ya riga ya dira a cikin mahaifa to in Allah ya ga dama dama kuma a cikin wannan dubban ɗaruruwan ƙwayan halittun da suke sauka ƙwaya ɗaya ne kawai zai aiki suna rige-rige da juna da zaran wanda Allah ya kaddara ya haifar da ɗan adam ɗin ya kai yana shiga za a toshe ma bakin wajen wani ba zai shiga ba domin har ba fiye da ɗaya ya shiga ana iya samun matsala matsala mafi sauki da ake samu shine tagwaye domin shi kanshi tagwaye a matsayin abnormality ne ga haihuwa ga conceiving ko to don haka in Allah ya riga ya kaddara ko kai azali ko kai oho zaka haihu idan kuma Allah bai kaddara ba koda za a je ne a ɗebi maniyin musamman a je a ɗiba a asibiti a zuba yadda ake zuba wanda sai an tabbatar ya shiga an fesa shi akan fetus din akan kwan halittar an tabbatar ya fertilizing din shi in Allah ya ga dama ba za a haihu ba gudanawa kai wannan za a je a biya dubban kuɗi wani lokaci miliyoyi ma ake zuwa a biya sai an bari ran da take ovulation tana cikin tsakiyar tsarkinta sanda take cikin ovulation me ovulation ne da Hausa ni ban san sunan shi da Hausa ba sai a je a dauko maniyin da kuma an tabbatar me rai ne a zo a diba a asibiti a zuba ana yin wannan yanzu ga mutanen da suke da low sperm count ko wani abu makamancin haka da yake hana su haihuwa an duba an tarar matar da mijin duka lafiyar su lau sai a ba su kalanda cewa to ranan kaza ku taho ranan kaza ne yanzu ka zo za a saka allura a zaro maniyin shi daga allura ita kuma a kwantar da ita yadda ake a gadan likita ko a ɗakin tiyata a saka dogon allura sai ya kai kan abin ana gani ta screen da komai a fesa mishi a tabbatar sun haɗu din sannan a mayar a rufe a ci gaban da monitoring ɗinta kuma Allah ya ga dama ta kyaiwa saboda Allah bai ga dama ba ba a isa ba to kuma in Allah ya so rana ɗaya zuwa ɗaya yi ɗaya shi kenan na san kowa zai ibada irin wannan misalin na aure da aka yi wani an daɗe ba a haihu ba rana ɗaya a haihu wani kuma ba a zata ma za a iya haihuwa ba a haihu duk yana faruwa duka ikon Allah ne saboda shi ne yake da izini da ƴanci na ya halicci abin da ya ga dama san da ya ga dama to da mutane za su gane wannan sun kwatar da hankalinsu zai nema Allah shi shige a cikin al'amarinsa su zai nema Allah shi shige kawai su yi harkarsu abin da Allah ya kaddara musu su yi sababin da Allah ya ba su shi ne saduwar ko su yi iya wannan saduwar su ba komai ga Allah yace a yake cewa fa innal ma'a sabbaqu ma'a ma fihi min tarki ladhatil jima' tare da kuma abin da ke cikin azalu na yin watsi da dadin asalin saduwar suna cutar da junansu ba sa gamsar da junansu su mata da mijin da suke azalu to za su samu naƙasa a cikin dadin saduwa ta dabi'a wanda kuma yana haifar musu da matsaloli tun daga rashin fahimtar juna ko rigingimu ko kuma har matsala da ke iya shafan ɗabi'arsu ko psychology ɗinsu duk yana haifar da waɗannan fa akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bada labari bi anna alwalad almaktubu yakun cewa da wanda za a haifa wanda Allah ya kaddara zai zo duniyan nan yakun to zai kasance azalta am lam ta'zal ko kai azalu ko baka yi ba idan Allah ya yi nufin da ya zo duniya sai ya zo ba wanda ya hana wannan wato an zo zamani ne yanzu wanda turawa sun riga su ruɗa tunanin mutane tsoron haihuwa mata zama abun kunya ma kamar mace da mijinta an sani an salima mun da ɗora musu aure an san iyayenta da suka mata wultaka da komai amma ana jin kunya a haihu kamar cikin shege ana jin kunya a ganta da ciki sai a ce ran nan fa ta haihu ba gashi ta ƙara yin ciki wannan wani irin fitina ne kaza ke mijinki wani iri ne haka ake yanzu mata na zuwa asibiti ƴan asibiti ƴan ONG za su fara ba su shawara cewa to fa ya kamata ki yi planning ta zo postnatal bayan ta haihu ta zo bibiyan ko tana lafiya ita da yaran the next da za a ga mata sai a ce an yi referral ɗinta to abin nan me sunan shi clinic na abin nan na family planning an yi referral ɗinta family planning clinic sai ta ga likita ko ƙwararre wanda zai bata dabaru a je a sa musu kaza me suke ce mishi da ake sa musu a hannu din nan me suke ce mishi no plan a sa musu no plan a je a saka wani zare a toshe farji a saka kaza a ba su ƙwayoyi iri daban-daban su zo abu mafi karanci shine haila ta rikice shine duk gashi nan sun cika gari da irin wannan fatawoyin haila ta rikice a rasa yadda za a yi kullun jini na ɗaya kenan na biyu kansa iri daban-daban take shiga jikinsu kala-kala ko kuma ran da ake neman haihuwar sai Allah ya hana kuma gaba daya Allah ya hana ko kuma duk da an yi wannan din an je an saki jiki kawai sai kaga ciki ya shiga wani daga nan saki ma ake sai ce wallahi shi bai yadda ba dole a je ai abortion tace ita kuma wallahi ba ta abortion ba ai ta rigima har aure ya mutu kaga duka an samu mafsada wata bayan wata saboda an kitsayawa kan abin da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi aure a haihu a tara mai zuriya a tara mishi al'umma wasu mutanen banza masu jajayen kunne wanda ba su ba yadda da Allah ba su sun ce a ka a tara yara za a samu matsala shikenan kuma mutane sun yadda kuma an samu a cikin mu da manyan gwamnati da sarakuna kai har ma da malamai suna goyon bayan irin wannan ta'addancin sai kaji an samu wani malami an bashi kuɗi ya canza magana ya zo yana nuna cewa ai spacing ne ai kaza ne ko kaji wani sarki ko wani babban mutum ba ya fito ya ce a ai ya kamata lalle ayi doka ta hana haihuwa ranna ma ce aka yi duk mace kawai ta haifi aya biyu wai a za a sa doka duk mace ta haifi aya biyu da suka ji an fara tsine musu albarka suka ce ƙarya suke aka dinga wani lissafi cewa wai nan da shekara 2000 da kaza ƴan Najeriya za su kai kaza in sun kai ya za a yi wanda suke nan kaiya kake da su ba Allah ne yake ce da kayan shi ba duk ka duba yawan mutanen dake kasan nan waye sai ce da su ba Allah ba ko mutanen dake ɗakin nan ba kai saka ce da su ba Allah ne da ce da su mutanen gidanka ba kai saka ce da su Allah ne yake ce da su nahnu narzuquhum wa iyyakum kalla kaga wani bai da mata bai da kowa amma bai yi ci da kanshi kai da kake da mata da yaya kai kake taimaka mishi kuma da abinci kullun zai biyo ci a san mishi almajiri ko kuma karinka ko wani wanda yake zuwa ya karba ko kaza abin nan amma ran da diye aure to Allah zai dinga bashi da nashi ne da na wadancan abinda aka ce tashi ya bi wannan sababu to yanzu mutane sun gwammace kenan su wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki kada al'umma shi ta yawa su biyo turawa abinda mutane wannan shine lazimin abinda mutane suke kuma abun bakin ciki wannan tunanin ya yadu a cikin musulmi gabaki daya da dukkanin sassan su sawu ƴan boko ne ko ƴan arabiya ustazai ne ko ƴan duniya masu katan addini ne ko wanda ba sa yi malamai ne ko jahilai kowa wai yana tsoron ya tara yaya sirkarka za ta iya kiranka ta ma faɗa cewa wannan haihuwa fa ta yi yawa gaskiya ya kamata a bar wancan ta huta a lokaci guda kuma ba su so ka ce kuma za ka auren mata kanwa ko ce to shikenan tunda kuna ganin ta ita ta gaza da haihuwa ni bari na auri wata a'a ai ba a haka kuma ba a haka wannan ai cin amana ne kaga duka contradiction ne wannan duk wanda yake da hali jama'a kowa ya je ta yin aure iya wanda zai iya yana da hali kuma ka yafi iya waɗanda Allah zai baka amma ka tashi ka yi kwazo ka neman musu abinci ka neman musu mutunci ka neman musu wato karama su wannan shine ka'ida da manzo Allah ya bamu akai to kuma mun ci mawali suna ne ba za mu kauce mata ba dole ne mu dinga yin aure muna haihuwa duk wanda zai ga mun zama wasu wanda ban fahimci rayuwa ba ya je ba masu sai mun fahimci wannan rayuwa ba masu mun fahimce ta mu mun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musallama mishi amana rayuwar mu tunda da yace a yafi yaya da yawa to wannan shi za mu yi kawai ya ce yana son yaya to za mu samu mishi yaya ba daidai bane wannan har ya dinga shiga cikin tunanin mutane kuma har suna ganin ma ba malaki bane ba ma wanda yake ganin cewa kuskure ne wai a tsaya yaya biyu yaya hudu yaya kaza ko kuma ma wani in an haifi daya sai an shekara biyar sannan za a sake haifa sai su ce wai wannan bad spacing ne wai shi ba hana haihuwa bane an haifi yaro kwaya dai sai ya shekara biyar sannan za a je a sake haifan wani sai a sake saka kuma abin tara haihuwa sai bayan shekara biyar to sai ya zamana a daidai sanda za ta wannan na biyu ko na uku shekaranta sun yi yawa ba ta iya haihuwa ba ta yi ta ji haihuwa ta samu matsala ko ta fito da wata cuta ko yaron ya zo da wani abnormality ga sunan da iri abubuwa iri daban-daban mutane suna gani kuma sun ki ɗauka izina duk me ya kawo shi kaucewa daga asalin abin da shari'a ta ce a yi Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa kama kala kamar yadda yake cewa laisa min kullil ma'i yakunu alwalad a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cikin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ba kowane maniyi ne yake haifar da ɗa ba a cikin lafazin Hakim manzo Allah cewa isna'u ma badalakum ku je ku yi ta saduwa da matan ku iya abin da kuke so fama qadallahu fa huwa ka'in abinda Allah ya hukunta shi zai faru walaysa min kullil ma'i yakunu alwalad a cikin riwayar Hakim kenan yace ba kowane ruwan maniyi ne yake haifar da yaro ba fala yakunu tarkul azali sababan lilwulada dan haka barin yin azalu sanya maniyin ya shige ba shine dalilin haihuwa ba walal azlu sababan liman'iha yin azalu kuma ba shike hana haihuwa ba wal qadaru madin bil amrayn qaddara Allah ta riga ta zartu kai azalu ko baka yi ba fa فلا فائدة في بيد وانا أمبني. ومثل هذا ما ثبت في الصحيح أنه نهى عن النظر إرن ونن ابن تيمية شيني أبن دينبو أتكين بخاري دا مسلم شوى من زال صلى الله عليه وسلم ياهن باكنشي الواشي كتشي إن الله يمن كذا زني كذا وقال يتشي لا يأتي بخير بيسا الله يكوى الهيري بسبب بني نسامع الخيري وإنما يستخرج به من البخيل sayi hanya ce ta fitar da abu daga hannun marwaci ba zai yin kyauta ba ga magari to amma yanzu yayi alwashi cewa Allah ya mishi zai kyauta da kaza ko zai sadaka da kaza to Allah ne ya matsi bakin shi dan ya fitar wa talakawa da haƙin su kawai amma ba wannan bai sa in Allah bai kaddara ka samu ba Allah ya ce to shikenan bari in baka tunda dai kai ma ka ce zaka ba bayina ba zai sa Allah ya baka ba wato Allah dai an san wannan cin hancin yadda zaka je neman wani abu yanzu a duniya ya kamata ka same shi aslan sai a hana ka amma in ka ce to zan bada percentage kaza ko zan bada 20% na wannan abun haƙin ka ne to yanzu kaga wannan abun da ka musu alƙawarin zaka ba su sai sa su marmaza sai a treating file ɗinka a fitar ma da kuɗinka ko to Allah baya haka yace tunda dai ka sa ka sa ma bayin shi nasu nasibin a ciki bari ya sauri ya baka Allah baya haka sai inda ma can sababin ya tabbata amma na kaddara Allah ya tabbata zai baka din shine ya ci gaba da cewa ko akhbara anna an-nazara laysa min al-asbab allati tujlibu tujtalabu bihal manfa'a kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa watin nazar baya daga cikin sababban da ake samun amfani ta hanyar su watu fa'u bihal madarra wanda ake tunkude barna ta hanyar su walakin nulqihi ila ma qudirala sai dai in ana wurga shi ne kawai ga abinda aka kaddara masa fanaha anhu li adami fa'idatihi kaga shi ma sai aka hana saboda rashin amfanin sa to kaji magana akan wannan hadisin kenan wa amma hadisus 70 alfan hadisin wadancan mutane 70 ko masu shiga aljanna babu hisabi falam yasifhum bi tarki sa'ir at-taqabbub manzo Allah bai siffanta su da sauran da barin sauran hanyoyin neman lafiya ba akwai sauran hanyoyin neman lafiya banda shan magani akwai hanyoyi daban-daban da ake neman lafiya da su wataƙila akwai wanda ake shafawa wataƙila akwai abin nan cin abinci mai kyau da gujema abu mummuna da kwana a wuri mai kyau da tsafta duk hanyoyin neman lafiya ne kaga duk ba a hana su wannan ba ba a ce ba sa yin waɗannan ba wa inna ma wasafahum bi tarkil iktiwa wal istirqa hanya biyu ce aka ce sun bari ita ce lalas da kuma listirqa wal iktiwa makruhun shi lalas makruhi ne abin kyama ne wa qadnaha anhu fi ghairi hadha al hadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan shi a wani hadisin daban lamma qala da yace wa ana anha ummati anil kayy ni na hana al ummata daga yin al kayyu na hana wannan hadisin ya tabbata ce wanda al imamu tirmizi ya fitar da shi haka abu dauda ma da ibnu maja sun fitar da shi al imamu ahmad ibnu hanbal wal mustarqi lam yaf'al shay'an illa atimaduhu ala al raqi shi mai yin ruqya mai neman a mishi ruqya bai aikata wani abu ba fiye da dogaran sa da mai yin addu'a fatawakkuluhu ala allahi subhanahu wa ta'ala la sharika lahu anfa'u lahu min dalik to me yakon ya dogara da wani ya mishi ruqya gare ya dogara ga Allah ya fi masa abinda yasa aka karanta kenan kada ya zama gaba daya tunanin shi ya raja akan wannan mai mishi addu'an cewa shi kadai ne da ya bashi lafiya wa hadha jawabul akhir wa hadha aljawabul akhir huwa anna almustarqi yad'ufu tawakkuluhu ala allah wannan amsar cewa shi mai neman a mishi ruqya ruqyan tana raunata tawakkalin shi ga Allah fa innahu inma talaba du'a al-ghairi wa ruqyatahu kaga fa abin da yi aka ce ya samu rauni din ya nemi addu'ar wani ne da ruqyar wani fa atimadu qalbihi ala Allahi wahdahu wa tawakkuluhu alayhi akmalu li'imanihi wa anfa'u lahu me makon ya dogara ga Allah zuciyarsa ta dogara ga Allah shi kadai tawakkulin shi ya tsaya akan Allah shi kadai to wannan yafi masa amfani ga imanin sa yafi cika imanin sa wa amma hadithu ummu habiba fa fihi anna ad-du'a yakunu mashru'an nafi'an fi ba'd al-ashya'i duna ba'd hadithu ummu habiba da tayi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wannan addu'a ba ta da wani amfani Allah ka tsawaita ran wani in kun tana muni wannan katin a cikin abin nan iktida'u ko akan wannan qadiyar to wannan yana nuni zuwa ga cewa ne akwai abinda addu'a take masa amfani akwai wanda bata masa amfani wa kadhalika huwa wali hadha la yajibu la yuhibbu Allahu al-mu'tadina fi ad-du'a dan haka Allah baya san masu kuce iyaka a cikin addu'a da yake cewa wad'u rabbakum tadru'an wa khufyatan innahu la yuhibbu al-mu'tadin ku roki Allah ubangijinku kuna masu tadarru'an shine tazallulan wastikana kuna masu lanqasha kanku kuna masu rankwafar da kanku a gaban Allah wa khufiyatan kuma wa khushu'an kenan da da murya ku a boye lalle shi Allah baya son masu wuce iyaka akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ke cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah yake ce innakum la tad'una asamma ya ayyuhan nasu rubu'u ala anfusikum ya ku mutane ku saukawa kanku suna ta daga murya suna daga murya manzo Allah ya ce ku saukawa kanku ba kuna kiran wanda yake baya ji bane to da haka Allah baya son ta'addanci a wajen addu'a malamai sun yi magana akan abubuwa da dama da suke sune ta'addanci a cikin addu'a da gaskiya akwai daga murya din nan yi da karfi fiye da kima daga murya ne domin har annabawa aka ce idna da rabbahu nida'an khafiya wannan annabi da yake addu'a yana saukaka muryarsa ko haka tambayan abinda su'alu ma laysa lahu ko malami uzallahu tambayan abinda Allah bai maka izinin shi ba kamar kace ya Allah ka sa in zama annabi Allah ya haramta wannan ko Allah karka ba wani rahama Allah ya haramta ka irin wannan addu'ar ya Allah karka bari wani ya sadu da abinda yake nema duka wannan Allah ya haramta irin wannan addu'ar su ma ta'adda ne a cikin addu'a akwai kuma an hana mutun ya roki Allah bala'i yace Allah ya so kanma da kanshi ko wani bala'i hadisi yana cikin Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji tar da wani bayi da lafiya yace ya naga jikin naka ba dadi sai yace yana addu'a ne yana cewa ya Allah duk bala'in da kai nufin ka jarabtain da shi a lahira Allah ka jarabtain da shi yanzu sai annabi yace a is'alillahi al-afiya roki Allah ya baka lafiya kada mutun ya roka wai Allah ya jarabce shi duk mutane suna wannan gangancin yace Allah ya jarabce shi in ƙarya yake Allah ya mai kaza irin wannan abin da mutane suke cewa shi ma ta'adda ne a cikin addu'a haka du'a'i bila tadarru' mutun ya mai da addu'a kawai routine zuciyar shi bata amsa bata tazalluli ga Allah subhanahu wataala da kuma yi ma Allah yabo wanda shari'a bata yadda da shi ba as-sana bi ghairi ma shari'a in an zo addu'a ana so ya ma Allah yabo da ziga to yabon da ake wa Allah da ziga ana yi ne da abin da Allah ya shar'anta amma a ce babu sarki sai Allah mahalicci kaza da ire-iren su la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu irin waɗannan amma irin kirarin da zaka ji ɗan dariƙa suna wa Allah ire-iren wannan kirarin Allah bai san shi to da bai shar'anta shi ba shi ma yana daga cikin ta'adda a cikin addu'a sannan kuma daga cikin ta'adda ila malamai suka ce akwai at-taghanni bid-du'a rera addu'a kamar yadda ake rera karatun Qur'ani ko tilawa shi ma ta'adda ne suna nan dai da yawa akwai buhuf da dama da aka yi da rubuce-rubuce in kana son ganin ƙarin bayani ka kuma littafin Bada'iul Fawaid na Ibn Qayyim al-Jawziya ya tattauna akan waɗannan masaili din wallahu a'lam a takeice yake cewa fal a'marul muqaddara lam yushra ad-du'a bi taghyiriha rayuwar mutane a amar umr na rayuwa wanda Allah ya riga ya zartawa mutun zai shekara kaza Allah bai sanya wa mutane su bautawa Allah ta hanyar yin addu'a da cewa Allah ya canza ba ba a cewa Allah ka tsawaita ran wani mun yi karanta a baya cewa ba a faɗa haka hadisan da suka zo kuma manzo Allah ya yi addu'a ga wasu ya ce Allah ya tsawaita ran su to ko dai a dauke su a matsayin khasiyya ce tashi kamar yadda suka fassara ko kuma a fassara da cewa mutanen da suke kanana yara ana iya musu wannan addu'a kuma an ji barka Allah ya raya dan waɗanda galibi wanda manzo Allah ya musu addu'an yara ne kanana irin su Anas ne da koshi ta nemi ya mishi addu'a ya mishi amma shi manzo Allah yanzu da girman shi da Muawiya da Abu Sufyan sai daga sun girma duk sun wuce 40 to ba wata addu'a da za a ce Allah ya sa su dade a duniya ba wannan addu'a ba ta cikin layi ta fado kuma kaga muna yawan wannan addu'a duk mutumin da kake so zaka ya ce Allah ya tsawaita ran wani ba ta da wani amfani kace Allah ya gafarta mishi kawai yafi Allah ya sa ya cika da imani ina fata mun gane wannan bi khilafin najati min azabil akhirah sabanin tsira daga azabar lahira fa inna du'a mashru'un lahu wa nafi'un fihi neman Allah ya tsiratar da mutun daga azaba wannan an shar'anta ayi shi addini ne kuma yana da amfani wa qad katabtu mas'alata ziyaratul umri bi silatir rahimi fi ghairi hadha al-mawdi ibn timiya yace nayi wani rubutu wanda nayi bayani a cikin shi akan wato magana akan karuwan shekaru dinan da hadisi yabo da shi cewa idan kana sada zumunci shekarun ka za su karu shin da gaske karuwan kwanaki ne ko kuwa karuwan albarka da akwai wannan fasarorin da akwai mutumin da zai shekara kadan amma albarkar rayuwarsa ta fi na wanda ya shekaru da yawa kalli kamar Imam An-Nawawi shekarar shi 42 a duniya amma ji albarkar rayuwarsa ya fi wani wanda ya shekara 80 a duniya watakila to shin wannan ne koko da gaske za a ƙara maka kwanaki ya kamata ka mutu daya ga watan daya 1440 sai a ce to an mai da kai 1440 misali irin yanda annabi adam ya diba ya ba dan sa musa ko ya ƙara mai shekaru a cikin shekarun sa daud kai ya diba ya ba daud to ana yin haka ko ba a yi duk akwai wannan masailu ne masu yawa a cikin tattaunawa da malamai suke duk da yake wannan magana da ibn tamiya yi littafin yana daga cikin wannan da har yanzu ba a san inda yake ba ba a gano wanne littafi yake ishara zuwa gare shi wanda yayi wannan magana ba ta yana cikin sauran kayan da har yanzu ake ta fito da suna turas din su wallahu alam wala yalzamu min ta'sir silati rahim wa nahu dhalika an yazid al'umr ba lazimi bane a ce idan kana sada zumunta tasirin shi da gaske ya ƙara shekaru din kamar qad yuqalu bi zati al'umri bi ta'sir ad-du'a kamar yadda za aka faɗa game da addu'a cewa ita ma ba ta tasiri wa kadhalika kana ولذلك كان يكره احمد ان يدعى له بطول العمر ويقول هذا فرغ منه امام احمد ابن حنبل ارويتو cewa duk san da wani ce mishi Allah ya kara tsawon rayuwa akan maka Allah sai ya ce wannan ai an gama bai da wani amfani wannan addu'a ka daina yin ta ka dai samu wata kawai eh baya daga cikin abun mamaki mu kuma ya shahara sosai a cikin wannan addu'a da ita ake mutane kirani hatta ranka ya dade ita ce ai ranka ya dade ake cewa kaga kuma ita very common magana da muke fadi ko eh to Allah ya samu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa